الرحمن الرحيم والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أيو كان متى أشرن دشدا قوتا رجب shekara ta 1436 hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina wanda shine ya dace da 15 ga watan 5 shekara ta 2015 alisafin turawa muna darasi na 28 a cikin wannan littafi mai albarka na Ash-Shama'il al-Muhammadiyya na Imam Tirmidhi da muke gabatarwa na masallaci ne albarka na Uthman bin Affan kofar gadan kaya Kano Nigeria yau da yaddar madaukakin sarki zamu tashi ne akan babu ma ja'a fi qadri rasulillahi sallallahu alaihi wasallam babin da yazo yake magana akan kaskon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama na cin abinci kwanan da manzon Allah yake amfani da shi wajen cin abinci wani iri ne yaya yake qala hadathana al-Husayn bin al-Aswad al-Baghdadi qala hadathana عمر بن محمد قال حدثنا عيسى بن طهمان عن ثابت رضي الله عنه قال أخرج إلينا أنس بن مالك قدح خشب غليظ مضبب كمضببا بحديد فقال يا ثابت هذا قدح رسول الله صلى الله عليه وسلم ثابت yake cewa wata rana Anas dan Malik Allah ya kara masa yadda ya fito mana da wani wato akwashi mai kauri wanda yake an kewaye shi da karfi shine mudabbab kamar misalin kwariya a kewaye ta da wani abu haka a bakinta don kada ta karye shine mudabbab takwabi ko gidan takwabi akan sa masa karfi a gefensa ko marikar don ya kara masa karfi shine mudabbab to kwanan manzon Allah na itace ne akwai shi ne yake cin abinci da shi an sa masa karfi ana suke cewa ya kai sabit to wannan shi ne kwanan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cin abinci hadisi Imam Bukhari da Imamu At-Tirmidhi Allah ya kara masa yadda wannan qadahu din akan fassara shi da kwano na shan ruwa ina kwano na shan ruwa kamar yanzu ka ce kofi akan iya fassara shi da haka meye wannan yake nunawa abinda yake nunawa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama bai dauki duniya wata ababa da za ta takura masa dan bai samu abin da ke cikin ta ba an kawo wannan ne dan a nuna mana zai iya yi wa rayuwa ta kama Allah bai baka kayan alatu da morewa da jin daɗi ba na rayuwa sai kai haƙuri wanda ya fika matsayi da daraja shi ma ya rayu Allah bai hore masa waɗannan abubuwa ba a ce kwano na annabi sallallahu alaihi wasallam wanda zai ci ko ya sha a ce na itace ne a wata riwayar ma cewa aka yi a fashe ma yake an masa mafashi an ɗinke shi kamar irin ƙwariya ta fashe irin girtai din nan masu dinkin ƙarya su mata dinki, to kwanan annabi da yake cin abinci akwashinsa ko yake sha a fashe yake, sai da aka yi masa kwaskwari ma aka daɗa masa gyara kenan. Lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya koya mana babban darasi na haƙuri a cikin wannan riwaya da Anas ya sanar da mu, Allah ya ƙara masa rahama. Kuma ba laifi idan an yi amfani da kwano an sa masa ƙarfi, kamu yanzu ma yawanci kwanukan aina ƙarfi ne, to yana nuna yin halaccin haka tunda kwanan annabi ma akwai ƙarfi a jikinsa. Ga wata riwayar kuma, qala haddathana Abdullah ibn Abdurrahman qala anba'ana Amr ibn Asim qala anba'ana Hammad ibn Salama qala anba'ana Humayd wa Thabit an Anas qala laqad saqaytu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam بهذا القدح الشراب كله الماء والنبيذ والأسل واللبن. أنا سيساكت أجوانا وتكسكو يشي للينا شاهد من ذن الله دون أبدا كسني نشا نشاهد أنه صلى الله عليه وسلم أتشين وانا كسكو فوانا أقشن فوانا قوانا دروا ko tsini shi ne annabi, tsini ko zuma shi ne al'asal, ko laban nono. Ya ce duk babu abinda ban zuba annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha ba a ci, tawadu'u ne da shi, an zuba masa karɓa yake ya yi amfani da shi sallallahu alaihi wasallam. To me yasa ake ta kawo labarin Anas? Idan kun lura babin gaba ɗaya riwayar Anas ba kawo ne sahabi ba, me hikima? Hikimar saboda shi Anas shi ne ɗan gidan annabi sallallahu alaihi wasallam, ɗan gidansa, yaran gidansa ne yi masa aiki, tunda tun yana shekara goma tsohuwarsa ta kawo shi gurin manzon Allah ɗan sarasarar su ce ga wannan yaron ya yi taimaka hidima, ga wannan yaron ya zama ɗan aikin gidanka. To shi yake kula ma da kwanukan abincin annabi, kisa ka garan babu riwayar Abu Huraira a shi, ba riwayar Jabiru, ba riwayar kuwa riwayar Anas ne, saboda shi yake da alaka direct alaka da abubuwan da suka shafi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama. To a nan gurin an kawo waɗannan annabizu wal asal wal laban, me yasa? Malamai suka ce dan annabi yana sha'awar waɗannan abubuwan, manzo Allah yana son su, yana son tsumi, yana son zuma. Rayuwar annabi yana shan zuma, yana kuma santa, saboda tana da amfani a rayuwar ɗan adam. Allah ya ce fihi shifa'un linnas, a cikin zuma akwai magani ga mutane, sai ya bar abin wato a buɗe magani ya ce maganin kaza 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 ba, dan ya nuna ma isofin abu ɗane magani na komai matana yi. Duk wanda yake yawan shan zuma to za ka ga Allah ya masa arziki da lafiya a tattare da shi. Amma yanzu za ka ga mutanenmu larura take sa kawai suke shan zuma, amma iyayenmu da kakanni a da ba ka rasa mutum da zuma a ɗakin shi. Mutum zai biredi zai ci ne sai ga ya ci da zuma, wani shayi ma da zuma yake sha. Haka kawai ma ana so ana lakatawa yara ƙanana a bakinsu, jariri da aka haife shi ko da bai taɓa cin komai ba, ana so a rinka ɗan lakatan zuma ana ɗan sa masa a baki, za ka ga yana tanɗewa komin jarinta kansa, komin sabanta kansa, in ya ji zaƙi shanyewa dai. Kuma wannan ɗin ta sa malamai suka ce yana ƙara musu basira, bawa yaro zuma tun yana yaro yana ƙara mai basira. So jama'a zuma yana da amfani ƙwarai da gaske. To annabi yana sha, yana kuma shan nono, yana shan nono, yana kuma son nono, صلى الله عليه وآله وسلم. kuma malamai suka ce wannan abun suna karfafa wa mutum jiki, suna kara mutum kuma lafiya, bayan karfin jikin kuma ga lafiya. babu ma ja'a fi fakihati rasulillahi sallallahu alaihi wasallama, babin da yazo yake magana akan kayan marmari da manzon Allah yake amfani da shi. annabi yana amfani da kayan marmari kamar kace irin fruit da yanzu ake cewa a rinka sha, kayan marmari, abin da ya shafi su kankana, za a ci ambatan kankana a nan da yawa, albatik, duk annabi yana amfani da su irin nasu na wancan zamani. to kaga mu yanzu su kankana, su lemu, su gwanda, su abarba, su ayaba, su gwaba, waɗannan 'ya'yan itacen suna da amfani matuƙa a jikin ɗan adam, suna da amfani. su mangwaro, wanda Allah ya sa ya samu damansu, bai kamata mutum a ce ya zauna a yini bai samu ya ci ɗaya daga cikin ko biyu daga cikin waɗannan kayan marmari ba, saboda a lafiyance kawai, ba sai an jawo maka hadisi ko aya ba, jikinka yana da tsananin buƙatar su. su ne abubuwan da komin shekarun mutum, komin tsufansa, ko me ma aka hana shi ci, to su ba a hana shi ya ci su, saboda gaskiya disadvantage ɗin su kaɗan ne, amfaninsu ya fi yawa a jikin ɗan adam. to yana da kyau ƴan uwa mu rinƙa amfani da su, za ku ga likitoci suna yawan bayani, duk wanda yake da matsalar ciwon ciki ya rinƙa amfani da waɗannan abubuwa, suna da amfani ƙwarai da gaske. sannan wanda yake so kai ya samu larura dai da shafi ciki dai, in dai yana shan wannan abu zai samu waraka da yardar Ubangiji. to sai gashi ma mun samu dace annabi ɗin kansa sallallahu alaihi wasallam yana amfani da shi. qala haddathana isma'il bin musa الفزاري قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن ابيه عن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم ياكل القساء بالرطب. للي النبي انا تشين كما غرجي irin su cucumber din nan suna da amfani su ma a jikin mutum. to yana hadawa da dabino yana ci, hadisin bukhari. Al-qissa nau'i ne na gurji, an san gurji ai ko? yawwa, akwai gurji, akwai irin su cucumber din nan, wannan yana da amfani matuƙa, ana so haka kawai ma mutum ya ɗauke shi ya rinƙa ci, ko ya rinƙa haɗawa da abinci yana ci, ga shi ba ya da wani ɗanɗano, haka yake salaf. amma akwai aiki a jikin mutum, akwai aiki a jikin mutum. yanzu kan ma ko ba a ja maka hadisi ba ma wahala ma ta sa ka ce ka ci shi ai, dan neman ka samu lafiya, ko da ɗabi'ar ka ba ta sha'awar irin waɗannan abubuwan, to lallai a shawarce yana da kyau ka rinƙa amfani da shi. tun daga shi annabi yana ce hadisin bukhari da muslim, kamar yadda shi wannan sahabi, babban sahabi, yake ba mu labari. annabi ya san fa'idar abinci mai kyau, shi yasa za ka ga dole abinci mai kyau za ka ji an ce annabi yana ci sallallahu alaihi wasallam. suka ce wannan yana ƙara mutum ƙarfin jiki da lafiya, kuma taqwiyatul badani wa himayatihi min al-amrad, da kare gangan jiki daga cututtuka, wata garkuwa ne a jikin mutum. qala haddathana abdatu bin abdullahi al-khuzai al-basri qala haddathana muawiyatu bin hisham an sufyan an hisham bin urwa an abihi an aisha anna nabiy sallallahu alaihi wasallam kana ya'kulu al-battiq bin Rubab, irin wancan hadisin ne, riwayar Aisha, annar riwayar Imam Abu Dawud, hadisi ne sahihi ingantacce. Din nau'in su salat, su kabeji, su wannan gurjin, su karas, su danyen wake din nan, suna da amfani matuƙa. Su tumatiri danye a yanka, mutum yana cin abinci da shi zai yi kyau ƙwarai da gaske idan mutum zai ci abinci ya rinka ci da su. Ko da ma ba a ce ya zo a hadisi ana ci ba, to likitoci dai na wannan zamani sun ba da labari a kai, saboda jama'a kun ga lafiyan nan ita ce a hammu haja. Idan Allah ya taimake ka samu lafiya, to da ita ne za ka tashi kai sallah da daddare. Da lafiyan nan za ka yi azumin nafila, da lafiyan nan za ka je hajji, da ita za ka je umra, da ita za ka je sallar jami'i, da ita za ka yi sada zumunci, da ita za ka je wa'azi, da ita za ka je karatu. So duk abin da zai taimaki mutum na kula da lafiyarsa na abinci, to ya yi ƙoƙari ya yi amfani da shi, ya ma saba da shi. Kuma mun yanzu nan Allah ya hore mana waɗannan abubuwan a gonakinmu, a gidajenmu ake noma su, irin su waɗannan salad ɗin. Gashi nan ruwan kwata ma ake ɗan warewa kawai, ana kora masa sai ka ga ya tsiro. Sati biyu sati uku ya gama girma, gashi kuma da arha. Naira goma sai a baka salat, ashirin sai a baka, amma gashi nan masu salat ɗin sai ka ga, saboda ba a san muhimmancinsa ba, sai ga sun yi kwantai ɗinsa suna zubar da shi, saboda ba a siya ba. Amma wanda suka san me suke, za ga ai ba sa ma cin abinci face da shi. To jikin ɗan adam aka ce 70/80 yana da buƙatar waɗannan, 70/100 70% na jikin mutum yana buƙatar wannan. Allah ya ganar da mu. Qala haddathana Ibrahim bin Yaqub, qala haddathana Wahb bin Jarir, qala haddathana Abi, qala sami'tu Humaydan aw qala haddathani Humaydun qala Wahb wa kana sadiqan lahu an Anas bin Malik, yace sadiqan lahu, aboki ne gare shi daga Anas bin Malik. Allah kara masa yadda yace ra'aytu sallallahu alaihi wasallam yajma'u baina al-khirbizi war-rutab, manzo Allah an ga yana hada tsakanin wato kankana, wani nau'i ne na al-khirbiz, nau'i ne na kankana din, yana hadawa da dabino, yana ce sallallahu alaihi wasallam. Irin wancan dai hadisi ne, amma wannan khirbiz din a yare ne na Farisanci, ba Larabci bane ba, ana nufin wanda bai nuna ba, wanda bai gama nuna can ba. Qala haddathana Muhammad bin Yahya, qala haddathana Muhammad bin Abdul Aziz ar-Ramli, qala haddathana Abdullah bin Yazid ibn Salt an Muhammad bin Ishaq an Yazid bin Ruman an Urwata an Aisha أن النبي صلى الله عليه وسلم أخل أي أكل البطيخ بالرطب. إنه وانشا حديث ني رواية الترمذي ني إمام الترمذي أنا تكامنا تهبي دبن دبن دا كمما سو رواية دبن دبن ني نونا من للي حديث ني أنا دا هنيوني دا داوا. قال حدثنا قتيبة ابن سعيد عن مالك بن أنس وحول السنة شين ونحاء أبراكت, ya canja hanyar hadisin ya kama wani. Wa haddathana Ishaq ibn Musa qala haddathana Ma'anun qala haddathana Malik an Suhail bin Abi Salih an abihi an Abi Hurairata radiyallahu anhu qala kana an-nasu idha ra'aw awwala thamari ja'u bihi ila Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa idha akhadha Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma barik lana fi thimarina وبارك لنا في مدينتنا وبارك لنا في صاحنا وفي مدنا اللهم إن إبراهيم عبدك وخليلك ونبيك وإني عبدك ونبيك وإنه دعاك لمكة وإني أدعوك للمدينة بمثل ما دعاك به لمكة ومثله معه. قال: ثم يدعو أصغر وليد يراه فيؤتيه ذلك الثمر. wannan hadisin daga Abu Hurairah Allah ya kara masa yadda yake cewa mutane idan sun ga dan itace farkon fitowar sa shine awwalul samari kaga dan itace na'am dan a nuna mana muhimmancin ƴaƴan itace a rayuwar dan adam haka a rayuwar Annabi sallallahu alaihi wasallam as-samar dibino ne irin su dinya ne hanya ne irin su kwakwa ne irin su baba ne irin su mangoro ne duk waɗannan suna da amfani a jikin ɗan adam ƴaƴan itace in an ce maka ƴaƴan itace ko ban lissafa maka ba abin da yake ɗan itace ne to yana da amfani su lemu shukar Allah kenan ba wanda dan adam ya san'anta shi ba duk abin da za a ciro shi daga jikin itacen shi a cire shi a yi amfani da shi yana da albarka matuƙa kuma yana da gina jiki kuma illolin shi ba yi da yawa alherin sa ya fi yawa yanzu bari mu ga mana misali akwai mangoro na kwali akwai lemo na kwali akwai kwakwa ta kwali duka waɗannan akwai su na kwali akwai abarba na kwali amma inda za ka kwatanta ka duba kayan haɗe-haɗen da aka yi kafin a maida su kwalin yawancinsu illa ce a jikin ɗan adam akwai daɗi a baka tabbas zaƙi ɗanɗano ba magana amma illolin shi yana da matsala da ka sha lemon kwali wanda ka sha na itacen a ciro maka ka saya a yanka maka ka sha shi ɗin wannan ɓawon wato ciririn ɓawon ya shiga maka ido ko ya taɓa maka baki wannan akwai albarka a ciki ya fi ka sha na kwali abarba ta kwali an zuba shuga an sa preservative abubuwan da ake sa su tsare shi kada ya lalace yanzu tsakani da Allah a zo a mangwaro inda ya mangwaro na Allah ne a sa shi a cikin kwali ya shekara guda bai lalace ba shekara guda kaga ai abinda za a sa masa din dole akwai wani abu da watakila zai iya yin tasiri ko illa a jikin ɗan adam haka abarba din nan sai shekara biyu kaga mutane suna sha kuma galiban ma in za a sha ma ba a ma fiye duba expiring date din ba fiye duba expiring date din ba so yawanci kayan kwalin nan suna da illa da kuma kayan gwangwani yanzu wake akwai na gwangwani da kaje ka sai waken gwangwanin nan wanda ka je ka auna matakka ta dafa maka ka ci shefa maka alheri saboda illar da ke cikin kayan gwangwanin nan ba a cewa komai to da Allah yana da kyawun wa mu kula da shi ya sa mai dabara za ka ga ya fi son ya rinka cin abu na gargajiya ya fi amfani gare shi mangwaron nan je ka saya ka sa a yanka maka ka ci ko ka sha ya fi amfani kwakwan nan saye ta a fasa maka ka ci ta a haka ya fi kaje ka ci na gwangwani ko na kwali saboda albarka da Ubangiji ya yi waɗannan ƴaƴan itace da kuma amfanin da suke da shi daman Allah ya yi su ne don su amfanar da ɗan adam to sai Bature ya zo da al'amari na zamani don a tsare shi wai ya daɗe kuma an bar shi ma ai za a amfana shi daman yawanci abin seasonal mangwaro a bashi a yi ta amfani da shi iya lokacin da in ya ƙare a haƙura sai a yi amfani da wani kuma daidai gurgudu ma za ga wasu abubuwan akwai da lokacin rani akwai kuma lokacin damana duk ana samu ba kashi kasuwa nake wa maka masu kayan gwangwani ba amma dai yana da illa to annabi idan aka dan itace ya fito da farko akan kawo shi gurin annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi ya addu'a fa idan akada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala idan annabi ya karba sai ya ce ya Allah kai mana albarka a cikin ayyan itacen mu ya Allah kai mana albarka fi madinatina a madinan mu a garin mu wannan yana nuna yana da kyau mutum ya rinka roƙon Allah alheri da albarka a cikin garin da yake zaune na'am akwai buƙatar albarka ta sauka a garin da kake zaune dan in ta sauka shine zaka amfana ba wai kawai in kai kana samun kuɗi da gidanka na zama da iyalinka da abin hawanka shikenan komai ma ya faru ba akwai buƙatar ka samu albarka idan gari akwai albarka kai ma zaka amfana idan ba shi da albarka kai ma zaka cutu shine manzo Allah ya koya mana mu rinka yin addu'a din mubarik lana fi sa'ina wa fi muddina kai mana albarka a cikin kwanan awan mu da mudin mu sa'i babban kwano mud kuma karami ya Allah duka sa albarka a ciki ka duba hatta kwanan da ake auna abinci kwanuka na auna abinci na sayarwa duk ana yin addu'a ana roƙon Allah Allah ya sa albarka a ciki dan annabi ya nuna mana tarbiya Allahumma inna ibrahima abduka wa khaliluka wa nabiyuka ya Allah annabi ibrahim bawanka ne kuma badadinka ne ni ma bawanka ne kuma annabinka ne shi annabi ibrahim wa inna wuda'aka li makkata yayi addu'a dangane da makka ni kuma ina yi wa almadina addu'a da irin abinda annabi ibrahima ya roƙa wa makkata wa mislihi da makamancin sa ma huta da shi ninki kenan kun ga annabi ibrahim yayi addu'a makka yayi addu'a wa yayin itace na makka ko ba ki Allah ya ce warzuqu minas samarati la'allahum yashkurun ya Allah ka azurta makka da dan itace yayan itace ku duba busasshen wuri ne ba a ruwan sama duwatsu ne babu wata ni'ima a kasar da ta hanyar noma babu ba sa noma galiban amma duba babu dan itacen da zaka je ka rasa shi ko ba a noma a wurin ba za a dauko shi ayyo dafar sa a kawo yanzu mangwaro original mangwaro mai kyau din a nan kasar da za a yi shi ko ba za a baku shi ku sha ba sai a baku matattun na gindin bishiya da suka fado kwari suka fara ci su ake kawa a baku masu kyau din waje ake fitar da su akwai wanda business din su kenan samu mangwaro lafiyayye sai an auna shi an duba lafiyarsa duk mai kyau din waje ake fita da shi kasashe kasashe gashi anan aka noma shi tumatir duk wani tumatir mai kyau din sai gaba lalle bane a kawo muku shi ana kai musu shi can lemo haka kaga lemon nan tafka tafka jajaye masu kyau muku kora shar kaga lemo kamar ganye duka lemon zagan su aji ayi ne da wahala ma ka ga lemo kore din nan masu kyan ake kai mu saboda addu'ar annabi ibrahim alayhi salatu wassalam su fa shago guda ake na kayan marmari mu ne yanzu a nan gurin duk an bar wa yan tebur tebur kawai wallahi inda suka ci gaba shago guda za ka gani an sa masa wuta da freezer da komai wannan layi duk ayaba ne nan duk kankana ne wancan layin duk ganye ne salar-salar ne can duk ɗanyen wake ne irin green beans ɗin nan can duk tumatir tattasai ne ko kwamba ne gurji ne wuri guda iya ganin ka kaga ana layi ana ta saya duk wanda zai je sai abinci ko kayan abinci sai ya zo ya hada da wannan ya zuba ya ci da shi don me ana buƙatar lafiya amma mu ne ba mu san kimarsa ba yanzu ɗanyen waken nan da kake gani wake da kake gani ɗanye wanda bai bushe ba yanda ake amfani da shi a yayyanka shi a ci abinci da shi mu galiban idan an noma shi ma sai dai a ɗebe shi a kai shi ba a ci ba ko ina ne ma ake sai da shi ba saboda ba a samu awareness aka waye aka san amfani shi ba idan za ka duba gida yanzu ana yin abinci da rana galiban mutane shinkafa suke ci galiban 90 bisa 100 zaka iya ce abincin mu shinkafa ne, zai yi wahala mutum ya waye gari bai ci shinkafa ba, Allah ya jarabe mu da ita. Amma shinkafan nan tana da starch a jikinta, wanda kuma illa ne ga mutum in yayi masa yawa. Akwai bukata a sa mata ganye a cikinta, a sa mata gurji a cikinta, a sa mata wannan waken a cikinta, a hada da kabeji a ci. Amma galiban haka muke dibanta dal haƙi. Mutum ka ga ya ci shinkafan nan tsagwaranta tsuranta kawai, wani an ka miƙo mai ganye ma da Allah ya bani dabo ganye mai da Allah bani asalin kawai, haka zai naɗe shi. So tsakani da Allah ya'uwa na, kun ga addinin nan yana tafiya da abubuwa da yawa. Lafiyarka tana da muhimmanci. Kan wanda ya rinka cin abinci baya sa ganye, yanzu ka ga alayyahun nan, dan dai ni ba likitan kayan abinci ba ne da sanin abubuwa na abinci na, na muku bayani. Yanzu ka ga alayyahu din nan, wato wani zubin ya fi nama amfani a jikin mutum, da irin su yakuwa din nan da kake gani, da irin su shiwaka din nan, ganye da ake amfani da shi ana miya da shi, dukkan waɗannan abubuwan na vegetables din nan, a ɗan ɗora shi, a ɗan tafasa shi haka, kai ya ƙone ga baki ɗaya, ana ganin ganyen kai amfani da shi, masha Allah alaihi. Za ka daɗe, sai dai ka ji labarin mutane ba su da lafiya, amma kai Allah ya baka ma ya laifi. Sai wahala ta kai wahala, an kwantar da mutum asibiti ya kamu da ciwon kaza, to sai likita ya ce to sai fa ganye, to sai ga mutum ya rungumi ganye kamar akuya. Eh, to likita ya ce ya ci, ka ci kafin likita ya ce ya ci, kafin ciwon da zai kama kai sa dole sai ka ci, kai kokari ka rinka ci. Ina jaddada mana, kar a rinka cin abinci babu ganye, kuma kada a yi sakaci da 'ya'yan itatuwan nan. Lemo din nan da kake gani, lemo yana da tasiri a jikin mutum. Wani likita ya yi rubutu ya ce lemo ɗaya, lafiyayyen lemo ɗaya daidai yake da plate ɗin abinci ɗaya. In ka sha lemo ɗaya, lemo guda a yanka maka shi ka shanye shi. Kuma in za ka sha lemo, kar ka tsotse ruwan kaɗai, ka haɗe hadda tiƙar, hadda tiƙar ciki ya fi tasiri. Ban ce ka ci da ɓawon ba, duk da cewa akwai inda ake matse shi da ɓawon nasa gaba da shi ma yana da wannan tsamu-tsamun da in ya taɓa idan mutum shi ma yana da amfaninsa. Wani wuri da aka ci gaba sa shi ake a matse shi gaba ɗaya, an sa shi a inji da shi ɓawon kawai, yanka shi za a yi gida biyu ko uku da ɓawon lemon da abin da ke ciki, in aka matsa shi da 'ya'yan cikin nan su faffashe gaba ɗaya, sai mutum ya ɗauka ya sha. Amma duk da haka tasirinsa bai kai a ce mutum ya ɓare lemon ya jefa shi ya tsotse ruwan ya cinye tiƙar ba. Yana da amfani matuƙa a jikin mutum. Ayaba kuwa, da idona na gani an yi rubutu, wani masani ya rubuta a jarida yace in akwai abin da wani likita yake cewa, in akwai abin da yake ƙara wa ɗan adam nisan kwana, to ayaba ce. Har suka ɗauko hoton wata mace a Kudu, shekarar ta wajen 100 da wani abu, amma da idan ta gau tana gani, kuma tana ji rangadau, ga alamar tsufan a jikinta. Aka ce ya aka yi ta kai wannan haka, ta ce ayaba take ci. In ji ta fada fada irin dan an nuna mana gashi tsohuwar mace ce, amma duba ayaban nan da take da tasiri wajen ƙara mata lafiya a gangan jikinta. Amma mu yanzu kawai wataƙila sai mutum ya wata guda ma bai ci ayaba ba, wata biyu ma, gashi nan sai dai a noma ta, a fitar da ita a kai ta wani guri a je can a sayar, ko kuma an mai da abin sai wani mai kuɗi ne zai lemo da ayaba, sai mai kuɗi salad da kabeji da wani ne sai mai hali, kuma akwai ƙaramin kuɗi ma yana iya sayan shi. Alhamdulillah, mun gode wa Allah akan musulunci. Sai kaga addini ba abin da baya taɓa. Wata ran ai ta bayani akan aure, wata ran ai ta bayani akan harkar makotaka, sai kuma gashi an dawo ana magana akan harkar kayan abinci da tasirinsa da amfaninsa a jiki. Saboda yana da alaka da rayuwarka, ci gaban rayuwarka, zaman lafiyarka shine ma zai baka dama kai wa Allah bauta. Sani ba ko ana fahimta na. To da mun magana zogale ko ba sai na gaya muku ba. Wahala ma yanzu ta sa mutane sun gane muhimmancin zogale. Da a banza muna yara muke hawansa muke jansa muke babballa shi ana mota da shi. Amma yanzu ka isa ka ga yaro yana rike da reshen zogale yana ji a kasa yana mota sai a ce kai yaga. Tinkinin za a karba a zuge shi. Yanzu masu hali ka ga mutum ya sayi fili miliyan kaza a gidansa sai ga ya ware wani yace wani wuri yace a shuka mun zogale a wurin. Zogale babban ofishin gwamnati wuri na kima da daraja sai ka ga an shuka zogale wahala kenan. Saboda shi kuma wannan zogalen da kake gani ai babu maganyen da ya kai shi. Kuma duba ni'imar Ubangiji sai Allah ya zuba mana shi gashi a banza. Akwai ƙauyukan da wallahi a daji zaka je zogale ne iya ganinka in banda yanzu ma da aka dan waye aka gan shi aka san amfaninsa ma ake neman sa. Amma da wallahi haka yake raninsa da kakaasa ya kade ya zube a banza. Amma yanzu ko neman sa ake sai dai ƙauyuka. Zogale yana da amfani a jikin mutum, yana ƙara mutum lafiya garanti. Wannan shi zogale bai da disadvantage, bai da wani abu da illa ma a jikinsa. Komai amfani ne, komai. In dai ka ga zogale to ya fi nama wallahi amfani a jikinka, don nama yana da wata illa, yana da amfani shi ma, amma zogale wallahi bai da illa. Kuma zogale shi ne ganyen da inda za ka sa shi a gaba ka ci shi ɗanye kamar yadda akuya take cin ganye ɗanye lafiya lafiya bai da matsala. Ka ja shi kai ta niƙa shi haka, iya da amfani ba, iya da amfani. Sai ga mutum ciwuka sun haɗu sun mai yawa sai a ce ka rinka cin zogale, kuma wallahi cin zogalen sai ga ya samu waraka da taimakon Ubangiji. Yanzu an ci gaba zogale ɗin nan har Lipton ɗinsa ake yi. Ni ma nan da nake muku wa'azi ina da shi, wani ya kamu ya ce malam ka ɗan jarraba wannan, kuma na jarraba shi na ga amfani. Lipton wallahi na yi mamaki Lipton na zogale. A kan ka je kana sai wancan Lipton in ka tsoma shi aka maka shayi da shi ba magana. Duk akwai ruwan zogalen, kuma ya mafi zogalen ma amfani ruwansa ɗin. Ruwan da da in muka dafa shi iyayenmu suka dafa zogalen zubar da shi ake yi, yanzu bincike ya nuna wai to har sai da shi ake yi. Kaga mata suna yawo da roba roba na zogale shago shago alajiga ruwan zogale tsada. Yana da kyau jama'a a rinka amfani da shi, yana ƙara mutum lafiya lafiya sosai, yana ƙara mutum lafiya. Shi ma wani likita ya rubuta ya ce in akwai abin da yake ƙara mutum nisan kwana da ba dan ajali, Allah ya rubuta wa dan adam ajali ba zai mutu, zai mutu ba da ba dan Allah ya rubuta wa dan adam zai mutu. In mutum yana cin zogale za a iya cewa ba zai mutu ba, haka wani ya faɗa saboda tsabar amfanin shi a jikin mutum. Amma yanzu ka tsaya ka lura matanmu nawa ne suka san amfani da zogale, suka ma iya dafa shi wallahi. Da yawa daga cikin matan birni dafa zogalen ma ba su iya ba. Kuma ka jarraba su gani, ka kawo shi ka ce a dafa ma, a cacciya kuɗa shi a fitar da shi daga hayyacinsa har gwanda ma ka ci shi ɗanyensa. Saboda ba su iya ba, tsinke shi ma ba su iya yi ba, tsinkarsa ma ba su iya yi ba, saboda ba su da alaka da shi. ‘Ya’yan birni ne, ‘ya’yan indomi ne, ci indomi kawai a kumbura, ‘ya’yan kajin gona a musu allura ku ci susu kumbura, ku ku ci kuma kumbura. Allurar kazan gidan gona kenan, tasirinta akan kaza da maciyin kaza su ba. Banda wannan ba a ce sati uku sati hudu kaza ta girma wata ɗaya kaza ta gama girma za ta iya shiga cikin tukunya? A ce kaza kullum sai ta yi kwai, ta yi shekara da rabi kullum sai ta yi kwai ba baki. Ai ka ga akwai alamar tambaya ce, ko ba ka bane malam? Yawwa. To Allah mana mai kyau, ba ina son mai da mu gargajiya bane, gargajiyar tana da amfani. Kisa na sha faɗa a karatu ina mai cewa wallahi yawanci mutanen ƙauye sun fi mu lafiya. Idan da gani wani kyalkyalin banza nan da muke fama da shi mota mai kyau mutum ka ganshi kamar hura shi ake yi kamar yadda ka san balabalon a ga mutum yana wani kyalkyali yana mai wallahi ana zuwa ana auna shi a likita cututtuka ba za su irgu ba ai akwai irin injinan nan da ake kawo na zamani mutum ya hawo ya lissafa masa cuta wani tsautsayi ya kai shi ya je ya hau kai yanzu a Najeriya kana ɗan Najeriya ka kuskura ka ji ka kuskura ka hau wannan injin ta rinka nuna mata fara danno far take daga hawa bai ma gama tsora jikinsa ba ta buga masa cuta 150 ya ce ya yi na ai sai ya yi baya ya ce ba ni da bukata wani ai ta kashe mutum kafin ma lokacin mutuwar sa yi saboda ba lafiya ba lafiya galiban mutane wallahi ba su da lafiya galiban wallahi ka kada mutum ka ajiye shi ka ce a duba shi a gani ba shi yasa wani baya son zuwa check up din ba wanda yana da kyau mutum ya ringa zuwa ana duba lafiyarsa amma galiban kowa da ciwon da yake damunsa kowa wannan ciwo kaza wani dan uwa na hadu da shi tafiya nan da yake gaya mun yace na ganshi ba magana babban mutum wallahi sananne in na gaya muku shi ina fadan sa kun san shi yace malam ni dinin da kake gani na yanzu nan gallbladder din nan an san gallbladder ita jikin mutum yace ba ni da ita tuntun nan an cire ta an jefa da ita nace za ka kira yace wallahi ba da man saboda barin ta illa za ta yi mu a jikina yace ya je an gwada shi likitoci a inda suka ce in ta zauna a jikinka za ta yi maka illa za ta jawo ma ciwon hanta ka za ta lalace za ta yi kaza saboda za ta dalilin samuwar ta din a jikinka wani ciwo ne ya same shi wanda dole sai an cire ta wallahi aka kashe ta yace shi kuma bacci dai maganar ya kwanta bacci yayi flat yace babu ya gama a rayuwarsa yace alƙawari ne matansa sun sani yanzu gadansa yanda yake haka yake a rabi a zaune a dan kwance haka yake yace wallahi haka yake yace saboda idan ya kwanta bacci gaba ɗaya abin da yake sai ya zubar da shi sai ya yi amayansa kuma kwana yake cikin sai kumbura ya samu wani ciwo wanda yake sababa masa wannan yace wallahi baya kwana yayi flat dai ko ya rubda ciki ko ya miƙe yadda kake kwanciya kayi juyi ka bangaren namu bangaren baya yi kuma mallan idan ka ganshi zai baka sha'awa za ka ɗauka ma fi ka lafiya ya ce wallahi haka nake ni kam kwanciya sai dai a kabari in ji shi zama ɗaya sai dai a kabari wanda kan gana yi flat to kabari in ba haka ba akwai matsala ga ciwon kaza wani dan uwa shi ma zai ce ka gani nan duk wani ciwo da ka sani na zamanin da ake faɗa ba wanda ba ni shi addu'a ce kawai ni take tafiya da ni malam mutane ba su lafiya ka san me ya faru saboda yanayin rayuwar da muke ciki da abincin da ake ci mara kyau an ɗauka shi ne mai kyau din wannan abinciccika na zamani din suna da tasiri ba ƙaramin tasiri ba wajen lalata mana gangan jiki sannan ga zunubi da saban Allah da ya mana yawa sai Allah ya jarabe mu da cututtuka da rashin aikata aikin alkhairi sai kaga mutum ya samu wadata da rufin asiri yana da kuɗi baya iya aikin Allah baya iya taimakon kansa da iyalinsa da ƴan uwansa wani abun daban na barna yake sai kuma Allah ya tsora masa ciwon da zai rinka cire kuɗin a dole ba yanda zai ko ya jarrabe shi da wani da dole a cire wannan yaro karami a haife shi da ciwo yaro karami jariri wani wata mata ta kama wani yaro gashi nan ana haifansa ya haife shi wai da ciwon zuciya dan jariri wani cin wannan nan sai wallahi ciwon zuciya kullum muna asibiti wani yaro karami an haife shi ana ta canja mai wai jini wai duk bayan wata ɗaya ko duka za a sai an canja mai jini yace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un canja jini ba a wanke mutum abun wannan yana ciwon zuciya wannan yana hawan jini bai kai ya kawo ba da hawan jini din nan sai ya kai shekara kaza yanzu matashi ma sai ga yana fama da shi cututtuka sun yi yawa haka annabi ya faɗa in duniya ta zo ƙarshe saban Allah ya yi yawa Allah zai jarrabe ku da cututtuka da ba ku san daga ina ta suke ba kuma cututtukan da ba a taɓa sanin labarinsu a cikin iyayenku da kakanninku ba dan kuwa su shi yasa ku kyautata daidai da abincin da mutum yake ci ya yi kokari ya ci mai kyau wanda ba zai masa illa ba yanzu kamar misali an sha fada ana maimaitawa akwai abincikan da ana ganin su a ido abu daɗi ne amma ba daɗi ba ne ina maimaita mana lokaci bayan lokaci a karatu. Yanzu kamar misalin mai ko mai, mu yanzu a al'adar mu gani ake mutum ya zo cin abinci a sa masa mai, yana cin abinci mai yana diga a hannunsa. A ga mutum yana cin kosai, kosai din nan ya jika masa hannunsa da mai, wallahi poison. Idan da yanda za ka yi ka sa kosai din a cikin tishu ka matse man ba tare da wannan man ba, shi kuma ka lafiya. A ga mutum ya zo ba shinkafa da wake mai sai ya kwanta, ana cin doya sai mai ya kwanta. A yi wa mutum roman kaji mai a sama, ka ga mutum ya ɗebi man kawai yake sha man, roman kaji ruwan mai, wallahi barnar da zai maka sai ya kai ka kabari baka shirya ba. Shuga zaki, komai na mutum zaki, kayan zaki mutum ya jera ya ci sha. In mutum ya zo shan shayi sai ya san shuga, sai kunnensa ya fara motsawa ɗau-ɗau, ba alheri. Akwai shekarun da za ka kai ma dole ka hakura da cin maiƙo da zakin nan. Duk mutumin da ya kai shekara 40 ya sallama wa kansa, ya yi hakuri ya rage wannan abun, saboda ba alheri ba ne a tattare da shi. Kitse an yi lokacin da matanmu idan an yi layya kaki da tara shi ake, kaki da ba haka ake faɗa ba, kaki da idan za ka ci abinci sai a zuba maka kitse, burgewa ne wannan, sai a zuba kitse, kitse wayyo, kitse kitse. Ai yanzu ya zama matsala, haɗari ne, ba ƙaramin haɗari ba. Kaza, kaza kaza ɗin nan tana maiƙo, bayan kazan nan akwai wata fata mai daɗi, wannan fatar daɗi ne a baka, amma illa a cika. Duk mai hankali in ya zo cin kaza ya ɓare wannan ɓawon ya ci ainihin naman kawai. Mutum ya zo sayan tsire sai ce mai tsire, kai akwai kitsa kitsan nan? Eh, yanka min da mai kitsan nan da Allah. Akwai wajiya? Sai an faɗa masa da wajiya. Ka ci wajiya, za ka ƙara sako da sanda a tsufarka wallahi. Wato abinda ake gujewa mutane malam, ko baka mutu ba, yanzu kaddara Allah ya rubuta ma kana nisan kwana za ka yi shekara 90, na'am za ka yi shekara 90, wannan kaddara ce, Allah ba zai janye ba. Amma kuma za ka yi shekara 90, wataƙila ka yi 20 a gado, ka yi 20 a ƙofar gida, sai dai yaranka su rinka tura ka a keke, keken nan na marasa lafiya. Na'am baka mutu ba, ayi ka mutu, ka ƙi mutuwa, saboda shekara 90 aka rubuta ma. To amma idan kana kiyayewa abincin da kake ci kuma kana motsa jiki, to shekara 90 din nan za ka kai ta lami lafiya insha Allah da ƙarfinka. Ka ga mutum tsoho ne amma da ƙarfinsa, saboda ya kiyaye. To mu kullum abin da ake faɗa, rayuwarmu yanzu ta canja, ba daidai take da irin mutanen ƙauye ba. Yanzu duk cidan da yake ƙauye kullum ne alƙawari, ko babu aiki a gona ka lura sai ya rataye fartanya ko magirbi ya shiga daji ya je ya sunkuya ya gyara gona ya sare haka kawai, fa zai ga itace tunda ba da aikin da zai, sai ya hau bishiya ya saro itace. Idan ya sare itacen nan ya fitar da ganye ya tara itace, in ya bushe bayan sati biyu a zo a dauka je a ciyar da iyali abinci. Sun saba ga tafiyar kafa, sun saba mutum zai je gonarsa, sun saba. Wannan motsa jiki ne yana da amfani, kuma ga abinci cika din nan na gargajiya suna yi. Amma ni da kaifa, gida AC, mota AC, office AC, da safe an kama roman kaji kaki, da rana an kawo maka talo-talo an hada maka, da daddare an hada maka da kayan zaki da kayan ciye-ciye, kayan morewa. Ka ga mutum yana ta haɓaka malayen da ka san balan-balan ake hura shi, yana ganin wannan din lafiya ne, kuma illa ne wallahi, illa ce. To kaga ba za ka hada rayuwar waɗancan da rayuwarmu ba. Sannan mu babu abin motsa jiki. Yanzu daga yaranmu fa makaranta, daga nan zuwa nan sai dai a kai su a mota, daga nan zuwa nan yaro sai dai a kai shi a mota, in ba a ɗauko shi ba sai dai ya yi na wurin. Matanmu daga nan zuwa wuri kaza mota, a cikin unguwa za su je unguwa, sai dai direba ya ɗauke su a mota a kai su, wai su wai matan birni ne, wai ba sa tafiya kafa. Mu ma haka, daga gida zuwa masallaci mota, daga gida zuwa masallaci keke mashin, kullum wai ba ma tafiya da kafa. Wanda kuma tafiyar kafan nan masha Allah, wanda Allah ya masa arziki yana tafiyar kafa, to ina masa albishir da wato ya kulla alaka da samun lafiya a rayuwarsa. Amma ina dan wani wai tana zuwa kasuwa nan da bata ka rinka takewa kawai, kwarai da gaske dan wani wuri wai nan da wani kofar ruwa wani kurna buge ta kawai a kafa, kuna dariya ko? Wannan shine zaman lafiya. Muna fatan Allah ya ganar da mu. ya gane da wannan fa'ida ce ta hanya. Idan da mutum zai kiyaye din sai ga Allah ya kiyaye masa, ba abin da yafi dadi irin Allah ya baka shekaru kuma da lafiya, ba ka ji kullun ana cewa Allah ka ba mu lafiya ba. Akwai wanda za a ganshi Allah ya bashi lafiya saboda ya kula da waɗannan abubuwan. Abin da zai taimaka maka rinka zubar da gumi, tashi nan, miƙe nan, zauna nan, to wannan yana taimakawa ƙwarai da gaske. Amma wannan morewa jin daɗi na wannan zamanin galibinsa ba alheri yake zuwa da shi ba, sharri yake zuwa da shi. Wanda yake fahimta ya fahimta. Kuma wannan ina maganar nan gaba ɗaya da mazanmu da matanmu. Ke matar aure, kada ki bari ki kirke kanki a gida kamar yadda ake kirke rago ko bijimi turka ko kuma kajin gidan gona. Ku ta haɓaka a gidan gona, ba ka motsa jiki. Ɗan unguwa ɗin nan magariba isha'i ɗin ka fita, ki nemi izinin mai gidanki ɗan kewaye unguwa zai taimaka miki. Ɗan asibiti za ki je asibitin Murtala ko wani abu, wani lokacin kurin ki tona ki ta yi da ƙafa zai miki amfani. Ɗan makaranta ne islamiya ne, wani lokacin a taka a je da ƙafa zai miki amfani. A gida kada a bar mata masu aiki, ba kya wanki, ba kya goga, share ɗakinki ma ba kya iya yi. Duk wani abu na wahala ke ba kya iya saboda ke mata alaji ne, wallahi ba zai zama miki alheri ba. Ki yi ƙoƙari kina motsa jiki, kuma kake yadda ki bari jikinki ya haɓaka, ki zo ki zama kaya, zama da ƙyar, tashi da ƙyar. Akwai matan da beli in za ta hau sai ka ji tana numfashi sai ta huta, me amfanin wannan? Sai ka ci agwagwa? Ai ba daidai ba ne wannan. Mutum ya zo ya bar jikinsa ya zo ya lalace haka? Kakka yadda ka bari jikinka ya maka nauyi. Ka rinka jin cewa in an kama a tsallake wani abu ne za ka iya tsallake shi, saboda ai rage nauyin ake yi. Idan ka bari jikinka ya nauyi, to cututtuka kuma iya nauyin jikinka, weight ɗinka, ka zama obesity, nauyinka ya yi yawa, to kuma matattara cututtuka kenan. Komai sai ya iya hawa, komai, komai zai ce bismillah kawai. Amma in ka yi maintaining weight, nauyinka bai da yawa, shafal-shafal kake, to za ka ga Allah ya kubutar da kai. Allah ya ƙara mana lafiya. Ana addu'a, amma dai a bi hanyoyin da ake samun ƙaruwar lafiya. Kuma zala ce Allah kai mana albarka a wannan, kamar yadda Annabi Ibrahim ya yi addu'a wa Makka, ni ma na yi addu'a wa Madina. Sahabbai sun tasirantu da wannan addu'a da manzon Allah ɗin ya yi, mu ma mun amfana. Duk wanda yake zuwa Makka ko Madina kun ga yana samun wannan fa'ida. قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا ابراهيم بن المختار عن محمد بن اسحاق عن ابي عبيده بن محمد بن عمار بن ياسر عن الربيع بنت معوذ ابن افراء قالت بعثني معاذ ابن افراء بقناء من رطب وعليه اجر من قساء زر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب القساء فاتيته به وعنده حلية قد قامت وقد قدمت عليه من البحرين فملأ يده منها فأعطانيه. وأن الرواية دغ معوذ ابن أفراء تكتوى معاذ بن أفراء يا أيكا نقول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دا دبينو أشكم مذبي كوكما ريشا دبينو كونونو ندبينو قناع من رطب دبينو من يوى أكباني أكتش إن كيوم أنزل الله صلى الله عليه وسلم يتي وعليه أجر من قساء زغب تعرض الشيء أقوي كلمة أجر إن أنت أجر على رب شيء دكا وانا أبو كرمي أبن ديك ينك أنا أنا شيء بشي أجر أستغير من كل شيء ƙananan kenan. Ana nufin ƙananan burji, ƴan ƙananan burji ko ƴan ƙananan kokwamba, ƴan muri-muri aka bani cewa an kai wa Annabi. Kenan kaga Annabi yana ce wannan burji da su kokwamba ne. Ga dibino kuma daman wannan nasu ne ko yaushe akwai. Manzo Allah yana son wannan burji ɗin, yuhibbul qissa, nau'i na kayan duma ɗin nan Annabi yana so. Yace tace sai na zo wa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokacin akwai kayan kwalliya, wa inda hu hilyatun, kalmar hilya tana nufin kayan kwalliya, ma yuta zayyanu bihi min zabin wa ghairihi, abinda ake yin ado da kwalliya da shi daga zinari da wani shi. To manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya cika hannunsa sai ya bani, ya cika hannu ya bani a matsayin kyauta, kamar irin mutum ya kawo maka wani abu sai ka bashi. Sai hadisi na ƙarshe, qala haddathana Ali ibn Hujr qala haddathana Shariq an Abdullah ibn Muhammad ibn Aqil an Rubay' ibn Mu'awiz bin Afra qalat atitu nabiy sallallahu alaihi wasallam bi qina'in min rutab irin wancan ne wa ajri zakhu fa atani min akafihi huliyan aw qala dhahaban. Hadisin iri ɗaya ne, hanya ce kawai aka kawo shi ba irin waccan ba. Riwayar Imamu Tirmidhi, wannan ma riwayar Imamu At-Tirmidhi ne. In wa wannan shine kadan daga cikin nau'in abubuwa na kayan marmari da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake amfani da shi. Saboda lokaci zamu dakata anan, sai wani sati sai mu dora akan sifar yaya annabi yake shan abin sha, a tsaye yake sha ko a zaune. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.